大哥，美味啊！
a yanzu haka wannan wato irin zamantakewan yana nema ya gurbace kenan ko kuma ya lalace
wanda ya lalace menene yazo ya faru ne ya shiga sakani tamboyi da ya kamata a ce an yi kenan
da ba mu san da haka ba wasu mu ma muna aurayen juna muna zaman tare ana makaranta tare ana komai tare
fulani akwai criminal magaful akwai criminal to waɗannan masu aikata laifin wallahi su suke hada waɗannan rikitarki
jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sadon mu da ku a sabon shiri na tsaka mai wuya muna fatan mun same ku kallon zamu jingine magana game da rikitar da suka biyo bayan juyin mulkin da aka yi a jamhuriyar Nijar 26 ga watan Yuli wannan shekara hukumar Najeriya mu ci gaba da duba zama ko kuma kalubalen zaman tare tsakanin su ƴan Najeriya din wanda sau da yawa bambancin da ke tsakanin su na kabilanci da addini da al'adu da zaman tare ta hada na tattalin arziki wani lokaci yakan janyo cece-kuce a tsakanin su zamu yi amfani da jihar Plateau jihar da Allah ya hore mata yanayi mai kyau na gaske wanda kowa ke ba da shi ga ta da kasa mai albarka da tare-taren albarkatun kasa a cikin ta ga ta da mutane masu ilimi sosai ga manyan 'yan kasuwa ga giggan-giggan 'yan siyasa da yanzu da nada ga ta da muhimman mutane masu yawan gaske a cikinta to amma duk da haka wani lokaci zama a tsakanin jinsunan mutanen wannan jiha din yakan zama kalubale babba wani lokaci har abin yakan kazance ya jawo rikita tsakanin su to don duba wannan al'amari ne wakilin mu a can jihar wato Zainab Babaji ta gaito manyan muhimman mutane da shugabannin addinai da jama'a domin su tattauna wannan al'amari ba tare da bata lokaci ba bari in basu su gabatar da kansu da kansu
amin suna da Pambot Elder daga Jishe Tudun Wada nan garin Jos
suna na Putman Elia Amos mataimakin mai rubutu na Magabul Development Association gabaki daya
to suna na Muhammad Salisu Isa kuma lawyer mai zaman kanshi kuma lawyer kungiyar Mutiya na Cattle Breeders Association Plateau State Chapter
ni ne mai suna Ambassador Ezekiel Peter Bini National President na Irugbe Youth Movement
suna na Saf Danjuma Rafan District Head na Nambar Bokkos Local Government na Plateau State
abin da ya kawo mu nan shine mu tattauna dama musamman saboda matsalan tsaro da muka samu kanmu a nan jihar Plateau bari fara da kai Mr. Bot an sha fama da tashin hankali mutane an rasa rayuka an rasa dukiyoyi masu dimbin yawa a nan kana wato wakiltan al'ummar Birom waɗanda shekaru da dama su masu sha fama a cikin wannan tashin hankali menene musabbabin tashin hankalin nan ko kuma musabbabin sabani wani lokaci akan danganta shi da fada na makiyaya da manoma menene musabbabin rikici a nan jihar Plateau
to abin ya zo dai zamu ce kamar ruwan dare gaba gari ne domin gaskiya mun tashi ba mu samu irin wannan rigagumu ba sha'anin makiyaya da kuma manoma duka abu ɗaya ne da muke yara sai ka gan cewa shi ba Plateau ne zai zo in ba Plateau ne ba manoma zai zo zai zauna a gonanka sai lokacin noma ya sai tashi tashi ya sake zuwa gaba yana kiwo kazalika shekarar mai zuwa an zo an saba to kun san sha'anin abu yanzu nan duniyar tana ta faman juyewa amma an yi kokarin a gan cewa yadda za a iya samun haɗin kai a zaman lafiya sai dai kuma abin da ya zo faru guda ɗaya su yan uwanmu Fulani da muka tashi tare a shekarun da na riga na kai yanzu dai shekaru sun ja baya da ba mu san da haka ba wasu mu ma muna aurayen juna muna zaman tare ana makaranta tare ana komai tare wannan abin da ya zo faru haka muka ce to ubangiji Allah ba lokacin da baka iya jarabcin mutum amma roƙon da muke roƙon mutane shine guda ɗaya shine in ba mun iya zaman tare mun haɗa kanmu tare a matsayin abu ɗaya ba ba yadda za mu gan cin gaba shi in mun gan akwai baƙin da suke shiga tsakaninmu wanda za su iya su kawo mana tashi hankali tsakanin zamanin yanda muke tare da juna sai mu kiyaye wannan
kenan akwai bakin da suke shigowa ne
eh ni na ba da gaskiya akan cewa zaka zo na da dan uwanka sai ka gan kuna tare wani rana makiyayen ma da manoman mun san juna dukan mu wani lokaci wani bafulatinin kaga ina ya barna wani a wani guri sai aka ce ba san mutumin ba sai a gaskiya shi ma bai sani ba ko yara ne suka yi muka iya mu gyara wa Allah abubuwa to kaga wanda shi ba ko yazo yazo wucewa kai zai sa shanukan sa ko dabbobin sa cikin gonakin mutane sai ka gan sai taso kai ka zo daga gida ka zo gona an zo an ci maka gona ka gani zaka doka wane ne mai shanun nan sai ka doka kila dan uwan naka nan ne bafulatin da kuke tare shine kila mai wannan shanukan shanukan da suka wannan barnan kaga hankali fara tashiwa amma abin da nake son jawo hankalin mu wannan kusa shine mu dinka kawo hankalin mu kusa muna tambaya da yan uwan mu kaje ka tambaya ma cikin muriya mai kyau dan uwan ka zai gaya maka ban sani ba ko na sani inda akwai asara ma ta san za a yi gyara duka ya fi yadda zamu ja muna dauke kai muna jawa jijiya jijiya wuya wa juna muna fara rikice rikice da juna
to a barista an Mr. Putman Ilya Amos shi Mr. Bot ya yi magana cewa wato rikici ne na manoma da makiyaya kuma da baki waɗanda suke shigowa kwanan nan a yankin naku na Magabur ko kuma Manguma a ce musamman an samu wannan tashin hankali da ya kai ga rasa rayuka da dama a ɓangaren ku menene musabbabin tashin wannan rikici
na gode da wannan tambaya sai dai inda zan dan ce kaɗan shi ne a yanzu da kike wannan tambaya mu ba wanda ya fita ya gaya mana cewa ga dalilin da yasa wannan hargitsin ya fita tsakanin mutanen Magabu da Fulani dalilin ko guda ɗaya ne a yanzu da nake miki magana ko ba Fulani ne ko ba Hausa ne ko ba Kwanki ne ko kai ko wani kabila ne zai gaya miki cewa in dai ka san Mangu ne da aka san shi an san shi da zaman lafiya shekaru aru-aru da suka wuce sai dai kashi menene ya zo ya faru me ya shiga tsakani tambayoyi da ya kamata a ce an yi kenan na ji ɗan uwana ya yi magana har abin ya ɗan soke ne ya ce muna auraya tare tashi da na tashi a yaro da na tashi idan za a yi sallah misali idan ba mu je mun ci shinkafa na Fulani ba don muna sa tsammani za man shanu ko menene idan aka yi wannan in ban mu ci ba biki ba ta yi daɗi ba a gurinmu ran da muna Kirismati za ki gaba Fulatin ya manta ma wai yana kiwo ya zo ya tsaya ana rawa shi ma har ya shiga cikin rawan yanzu ban tsammani wannan akwai shi kuma ba an kuma abin yana ya kawo mana takaici
a kwanakin baya an yi wani bikin aure a nan a wani coci na je na ga matan Fulani da mazan Fulani da yan musamman da yan Magabul a wannan a yanzu haka wannan wato irin zamantakewan yana nema ya gurɓace kenan ko kuma ya lalace
ya riga ya lalace zai yi wuya yanzu da kike magana a ce idan muna wani biki sai a ga duk waɗannan mutanen mu zo mu haɗu kamar yadda aka saba zai wuya kuma a ga idan an ce za a je ko da kai bisu ko bisu ne ma zai wuya a ce mun zo don mu juna jaje na irin abu kama haka a yanzu dai na ga wannan domin a yadda muke zama ba mu riga mun samu menene ya shiga tsakani domin a magance shi ba so zai wuya a ce in mun ga juna har mu ce mu yi ina kwana ina wuni kamar yadda da muka saba
to Mr. Putman ya yi magana cewa zai yi wuya amma mun san cewa ba abu ne mai wuya ba idan har muna da zummar cewa za mu dawo da irin waɗannan barista kana wakiltan Fulani kuma yawanci ba mu maje na uku na hudu ba al'umma biyun nan da suka yi magana suna da matsala da Fulani menene musabbabin tashin wannan rikici me yasa kullum ake zargin Fulani
to da farko dai ina fara yin jaje daga zuciya na madadin kuma ɗan uwa Fulani da abin da ya faru a Mangu da sauran wurare wanda wannan abu ya rusa da su muna musu jaje kuma muna nuna bakin cikin faruwar wannan abu a ce ma a Mangu Allah ya kare haka Allah kuma ya tsayar da abun haka amma muna bakin cikin haka kuma a ganina da kuma sauraron waɗanda suka riga suka yi magana har yanzu wannan tambayar ki ba amsa shi ba. Na menene dalilin da yasa waɗannan abubuwa ke faruwa musamman na wannan namango? Ya yi dada abinda shi abokin magana ya faɗa, har yanzu ba a fito aka ji wani ya ce ga dalilin abin da ya faru. Ni in zan alawa tunani waɗannan rikita-rikitan da suke faruwa a plateau ba su da, suna da nasaba da abin da ake kira activities na criminalities, ma'aikata masu aikata laifi criminals na kowane kabila suna nan. Fulani akwai criminals, amma ba duka Fulani bane criminal. Mughaful akwai criminals, amma ba duka Mughaful bane criminal. Haka nan sauran kabilun ba zan iya saboda lokaci. To waɗannan masu aikata laifi wallahi su suke hada waɗannan rikita-rikita. Ni bana kallon shi a matsayin rikici ne tsakanin manomi da mai kiwo.
Tuwa gaishe ku, to bari mu tsaya nan sai Allah ya kama rana wace mu zo mu ci gaba. Muna godiya da yawa ga ita Zainab Babaji da kuma su manyan bakin da ta gaito domin tattauna wannan al'amari na zaman tare a tsakanin mutanen jihar Plateau da ke can arewacin Najeriya. A madadin su duka ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington DC. Thank you.